بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزل نكي مغانا يو هنا 20 ne daidai ga watan Jumada as-saniya hijrata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 3 ga watan 2 shekara 2021, inda muke gabatar da karatu zuwa ga ƴan uwa musulmi akan littattafai guda biyu. Na farko akwai aqaidu shi'a al-imamiyya al-ithniya ash-shari'a su'alin wa jawabin na babban malami wato Professor Nasir bin Sa'ad. Sannan akwai littafin babban malami Malam Habibu tambihu ulil albab. A watakila ƴan uwa za su ga cewa an saka wani irin wato muhimmin sako zuwa ga wato al'umma. Wannan ya faru ne sakamakon bayyanar wasu abubuwa kamar haka, wanda zan zo in yi bayani a kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce da al'ummar da Allah ya ajiye mana don mu yi koyi da su. Sai ya zamanto mutanen Madina suna da sadaukar da dukiyarsu, yayin da mutanen Makka suke da kanaka muhajir kenan. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya tafi garin Madina, da nassin Qur'ani Allah ta'ala da ya tashi sai ya kasa mutane wajen gida biyu. Allah ta'ala ya faɗa yace للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم talakawa, wanda suka yi hijira wanda aka fitar da su daga gidajensu. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, sun fita suna neman falalar Allah da yadda Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, suka taimaki Allah sannan suka taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sahabbai ɓangaren muhajir suna zaune, Allah sai ya nuna su sai ya ce ula'ika humus sadiqun, wa'annan su ne wa'anda suke da gaskiya. Yayin da ya gama da ɓangaren muhajir sai ya ce walladina tabawwa'u dara thumma asna Allahu ta'ala alal ansari mubayyinan fadlahum wa sharafahum wa karamahum. Sannan Allah ya yi bayani akan falalar wato ansar, akan darajarsu da karamcinsu. حين جعل الله الفيء لإخوانهم المهاجرين دونهم لوكتن الله مدوك في سركي يسن يدوك يتفيء أكم مهاجر بندس. فقال في الله تعالى يتو والذين سكنوا الدار الهجرة قبل المهاجرين وأن سكى الزونة دقيتها جنس دين هجرة كأهما سهجرا في هجرة حين والذين تبووا الدار والإيمان وآمنوا قبل كثير من المهاجرين suka yi hijira gabanin tun da yawa daga cikin masu hijira su yi hijira. Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhim, suna son wanda da yayi hijira ya zo garin su. Ya tamannawna lahum alkhair, suna musu fatan alheri. Kama ya tamannawna hu li anfusihim, kama yadda suke fatan alheri ga kansu. Wa qad askana almuhajirin fi duwarihim, sun zaunar da muhajir a cikin wato gidajensu. Wa ashraquhum fi amwalihim, suka yi musharaka da su cikin dukiyarsu. Hatta nazala ba'duhum an ba'd nisa'ihi lil muhajirina, har sai da ta kai mutum muhajir yakan ansari yakan kalli muhajir ya ce ga gidana nan, zan raba shi gida biyu, ka ɗauki rabi in baka rabi. Ga matana nan, ka nuna wacce kake ganin ta maka in sake ta kai ka aura in ta gama idda. Za mu je kasuwa raba dukiya ta biyu, in baka rabi ka ɗauki rabi. yayin da wa'annan mutanen Allah ya ba da shaida akan su cewa wala yajiduna fi sudurihim hajatin mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai ce wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kaga wa'annan suna da sadaukar da dukiyar su saboda Allah, su kuma wa'annan sai na suna da kada. Mutum sai ya ce dukiyarka Allah ya mata albarka, gidanka ma haka, iyalanka haka, nuna min hanyar da ake nemawa in je in nemo. Abin da yasa nake wannan bayanin yanzu, na samu labari ta hanyar ingantacciya. Akwai dan uwa Alhaji Hamisu wanda ɗaya ne daga cikin wa'inda suke ba da gudunmawa ta hanyar wakilci karkashin wannan mu'assasa, wanda in masu saurare ba su manta ba za su ga muna faɗan lambobin ƙasashe yanzu kamar haka: akwai Nijar, akwai Ghana, akwai Benin, akwai Togo, akwai Kamaru, akwai Mali, sannan akwai Gabon. Ƙasashe nawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ƙasashe 7. To dukkan wanda muka faɗa a wa'innan guraren mun faɗe shi a matsayin wakili ne na tafiyar mutane daga nesa. Abin da muke yi na addini sun gamsu da shi, za su ba da gudunmawarsu a wannan guraren. Sai muka ce to ga wani mun naɗa shi a gurin ya zama wakilinmu wajen abin da aka bayar ta hannun shi, shi ya san hanyar da abin zai zai zuwa gare mu. Ba wai dan wannan mutumin ba, a'a, akwai wani makudan kuɗi da aka tara masa, ba haka abin yake ba. Dan akwai waɗanda sun fara tunanin ya kamata shi Alhaji Hamisu su buga mai ya ɗauko jari ya ba su mai buƙata, ba haka abin yake ba. Shi Alhaji Hamisu aiki biyu yake, yadda kowane mutum kowane wata ya yi ma Allah kansa alƙawari ga abin da zai bayar, shi ma haka yake. Sannan kuma sai ya jagoranci waɗanda za su ba da gudunmawa ta hannun shi, sai ya karɓa, sai ya haɗa da shi alƙawarin da ya yi da na mutanen da suka bayar. Shi yana da hanyar da zai isar da saƙon zuwa gare mu. Wani zai ga karatu ana yi ta wayoyi da datar da ake da abubuwa, inda a wannan babu kuɗi wannan abubuwan, sai dai ka nemi mutum ka rasa. Kuma insha Allah muna nan da tsari, ba za mu faɗa ba lokaci in yi, hatta maganin ma ƙarshen wata yau za mu dinga sanarwa, za mu daina, za mu ci gaba da aikinmu ne kawai. In ka samu lokaci ka ba mu gudunmawa shi kenan, ba ka samu ba za ka ga mun ci gaba da aikinmu na da'a. Ina muke samun kuɗi na oho? Wannan kuma ba matsalar ka bace, dan wa ma ursilu alaikum hafizina, ai tana nan. Allah bai turo ka ka zama mai tsaro a kanmu ba, ballanta za ka zo ka tambaya cewa ina muke samun kuɗi? Wannan ba matsalar ka bace kuma. To wannan shi ne abin da ke tafiya, abu na farko. Abu na biyu, a jama'a wanda suke wasu garuruwa, ina jan kunne ne yanzu da tahdidi da kuma kashedi. Akwai ran da wajen ƙarfe 11 mun gama karatu, wai sai ga wani mutum ya yi sallama da daddare, wai daga wani waje yake wani na zo da daddare fa ƙarfe 11. Na ce a faɗa mai ko daga lahira yake, saboda tsabar uzuri wallahi ba zan fito ba. A'a, ba kuma ina jin tsoro ba ne, a'a, wannan maganar da Allah ya ce ku zo hijirarku din nan, yawwa, dole ne mutum ya zama yana takatsantsan musamman ya zai da al'amuran rayuwa suka zama. To jiya bayan la'asar ina ƙoƙarin yadda za mu tafi karatu, sai ga wata mata, ba zan faɗi ko daga wace jiha take ba, sai da ta tsallako wata jiha a garin da take akwai tarin tirin malamai. Ban santa ba, ba wani wanda ya turo min ita ya ce ga ta nan da Allah za ta zo ta same ni, tana da matsala. Kawai matan nan ta zo, tana da miji, mijin ya cuce ta, ya rabu da ita, ta aurar da ita kwanan nan, ta shi bashin kuɗaɗe, saboda haka ta taho ne tana so in ɗauki wajen kusan naira 150,000 in ba ta. Saboda muna tara kuɗin banza a mu'assasan nan, mun rasa yadda za mu yi da su, kuɗin hazziba suke yi, sai kawai mu ɗauki kuɗi mu ba mutum a bisa ga irin wannan tsarin ba tare da tunani ba, da sanin ya kamata. To, kun ga al’amari na mata yana da wahala wani lokaci fiye da al’amari na maza. Yaka ina sanarwa ne yanzu, ba mace ba ma ko namiji kakkata so daga wani guri. Ina sanarwa jama’a, kakkata so daga wani guri ban san ka ba, ka duro min. A'a, ka samu wanda ya sanna a inda kake in za ka zo, ya sanar da ni cewa Allah ga wani zai zo. In mutum ya zo min, ban san shi ba, ban san da zuwan shi ba, ban kuma san wani amintacce da ya san da za ka zo ba ya sanar da ni cewa da Allah ga wani nan. To jama'a da Allah duk in mutum ya zo ya same ni duk irin mu'amalar da shi kuma ya gani sai ya haƙuri. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ba muna yin wannan ba ne don komai, sai don yanayin yadda rayuwa ta zama. Wannan da'awar da muke mun san cewa akwai wanda sun ta tsaya musu gaba, sun rasa yadda za su yi da ita, musamman na mata ya fi hatsari. Da haka ina kashedi da jan kunni cewa kada wata mace ta sake tasowa daga wani gari ta ce za ta zo guri na ban san ki ba banda alaƙa da ki. A'a, illa lura ta kama sai kin zo, ya samu wani malamin addini amintacce ya sanar da ni cewa da Allah ga wacan za ta zo ta same ka. Saboda matsalar da za ta zo a kanta, wataƙila mu ne za mu iya warware ta. Wannan da experience. Akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa ina Kano, Malam Abdulsalam baban Gwale ya kira ni ya ce min ga wata yarinya da Allah ta musulunta. Accommodation ne matsalar ta. Wajen zama. Na ce masa ba komai in dai musulunta ta yi. Muna da organization ɗin da za mu iya ɗaukar nauyinta wajen biya mata haya, tunda akwai wanda muna yi yanzu haka. Mu muke musu iya abin da za mu iya musu. Yarinyar nan, ni da kaina ni na ce ya turo min nan ban wuyanta, na kira ta. Da na kira ta ta zo ranar farko. Muka ganta, muna ƙoƙarin mu kama mata ɗaki ya zamanto kowace shekara daga nan har lokacin da za ta yi aure. Mun bincika wace sana'a take yi, muna tunanin ya za mu ba ta jari, tunda yanzu ba ta da ƴan uwa sai mu. Sai ta ce a'a, ai akwai wata da Allah da suke tare da ita. Ita sanda ta samu matsala waccan a ɗakinta take zaune, tana so a taimake ta ya zamanto duk inda za a kama ɗaki ya zamanto a kama tare da ita. Ita kuma waccan asali musulma ce, amma matsala ta samu ko daga jihar Zamfara take ne ko menene shikenan. Sai muka ce mata to ita wannan wadda kika ce kuna tare ta zo, tunda an ce matsala ce ya koro ta daga Zamfara, wata sana'a take ta ce a wara take yi. Muka ce ta zo mu bincike ka, in tana buƙatar ita kanta mu bata gudunmawa a kan sana'ar da take yi, sai mu karɓar ta mu bata gudunmawa. So yarinyar nan ita ma ta zo ta dinga mana haka haka, tana mana yawo da hankali. Daga ƙarshe tunda ta tafi ba ta ƙara dawowa ba. Ita wannan matar da ta zo tana tunanin kawai da ta yi min bayanin tana da matsala na naira 150,000 in ɗebi kuɗi in ba ta tafi ta yi harkokin gabanta a garin da take. Na kira wani na haɗa ta da shi, na ce in ta koma ta kira shi, ko me ake ciki zai min bayani. To tunda ta tafi ba ta kira shi ba. Daka gaskiyar magana musamman na mata, so da galibin wasu ayyuka na ta'addanci da ɓanna wani lokaci sai in an haɗa kai da matan abin ke yiwuwa. Da haka idan mace za ta zo daga wani gari ban san ki ba, to ki samu wani amintacce malamin addini wanda na san shi ya sanar da ni cewa da Allah ga wancan nan za ta zo. Idan ban san za ki zo ba kika zo, duk abin da ya faru da ke wajen mu'amalar da ni za ki gani a kaina, to kake kuka da kowa ke kuka da kanka. Haka nan idan kana namiji kakkata so ka zo daga wani gari ban san ka ba a yanzu yadda al'amura na tsaro suka zama kai kokari ka samu wani wanda na san shi in aka bugo mun mai aka ce ga kanan zaka zo rana kaza ko kasi kaza shikenan amma gaskiyar magana jama'a ba za mu iya amincewa mu'amala da mutane ba mutum ya taso ya zo mana daga wani guri ba mu san shi ba ba mu san kuma wanda ya san shi ba mace ko namiji ba wanda a yanzu za mu iya amince masa da irin wannan mu'amala babu wannan ita ce magana ta gaskiya mutane su haƙuri irin waɗannan abubuwan sun shafa faruwa ka gani muna da experience ƙwarin gaske akan irin waɗannan abubuwan da haka wannan ita ce sanarwar da muke ba mutane a yanzu akan waɗannan matsaloli na cewa dan Allah da maza da mata duk wanda zai zo gurin mu daga wani gari wanda in mun san ka dama muna da alaka da kai shikenan lissan da ka zo Allah ya saka same ni ina gari shikenan amma wanda ban san shi ba bani da alaka da shi kana so ka zo guri na to kai kokari ka samu wanda ya san ni ya sanar da ni cewa da Allah ga wani nan zai zo kar mutum ya duru mun gida mace ko namiji lokacin da ake sa karatun mu a gidan rediyon Freedom a Kano ba zan ke tuna ko 2009 ba ne na Madina mataimakin shugaban kasa ana daukar karatun ana sawa a gidan rediyon Freedom na Kano wani mutum saboda yana jin labari ko na Madina ko matan na Madina suna sa karatu a gidan rediyo ya taso tun daga Kano ya dauka zai zo ya gidana ya girman layin nan ya dauka zai zo ga abu da ya ga ga motoci 18 ya zo muka sallah da shi muka samu dan dandamali muka zauna tun daga nan ya fara gane akwai matsala amma wannan bata sashi ya hankali ba abin da ya zo da shi ya fasa bayani sai da ya bayani wai yana da mata tana ba shi matsala ta farko yanzu ya samu wata yana so ya taho ne in kinkimi kuɗi in ba shi ya je ya aure ta biyu saboda tsabar renin hankali wannan fa shine mu'amalar da mutane suke mana ba saboda haka abinda ko gwamnati ba a yi mata da yan siyasa wajen mu'amala haka mutane suke zuwa suna mana don haka mu yanzu inda duniya da gaskiya da adalci ya kamata gwamnati a ce tana kawo mana kiran ne daga local government ko jiha ko kasa a ce gashi nan saboda hidimin mutane to ba wanda ke kawo mana kosisi in dai da sunan gwamnati ne akwai kuma aikin da muke yi wanda asali na gwamnatin ne ita ya kamata ta yi amma muke rage mata aiki yanzu ka je nan asibitin Sadaka Muawiya ka gani a cikin wannan shekaran aka nuna maka adadin mutanen da ba su da lafiya maka dauki nauyin su karkashin organization din nan na rantsi da Allah sai ka dafa kai sai ka yi mamaki in na faɗa maka cewa daga farkon wata zuwa ƙarshen sa abinda muke biya na ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya sai ka yi mamaki wanda idan mutum bai da lafiya a kula da shi a ba shi magani a yi masa kaza haƙƙinmu ne ba haƙƙinmu ba ne asali aiki ne da ya rataye a kan hukuma duk wani ɗan ƙasa da bai da lafiya haƙƙinta ne ta san yadda za a yi ta neman masa lafiya da in ba haka ba a gaban Allah ita Allah zai tambaya amma muka ɗauki wani ɓangare muke taimaka ma mutane akan wannan don rage aikin da asali hukuma ce ya kamata a ce ta yi ko ka ga mutum ina nan tudun wada ya tsatsallako wasu anguwanni wajen 10 ko 10 wani abu ya baro unguwa mai nisa a can ba wata al'umma ko wata jama'a masu imani ko wani malamin addini mai tausayi da zai iya masa wani abu akan matsalarsa sai ya tsatsallako ya taho hannun mu ne kadai yake tunanin za mu warware masa matsalarsa har yanzu wasu kawai sai ga mutum ya zauna ha yanzu ko wani kwanaki haka kawai sai mutum ya turo min akan saboda ya ji kana da organization baka san shi ba baka taba ganin shi ba kawai sai ya turo maka akan ya ce gashi da Allah yana cikin matsala ko ai komai da kudi dan Allah ko gwamnati za ta yi wannan gwamnati ma haka kawai ba za ka zauna ba kana cikin daki ka tura kawai ka ce ga ka kana cikin matsala gwamnati ta turo masa ta turo maka kuɗi idan gwamnati ba za ta yi maka wannan ba in ba renin hankali da renin wayo na mutane ba shikenan kawai sai ka zauna a daki ka ce kawai kana cikin matsala ko ki zauna ki kawai ki ce ke ce ɗaliba daga guri kaza kina cikin matsala ba mu san ki ba ba mu san wanda ya san ki ba ba mu da alaka da ke kawai ki ce mu tura miki kuɗi saboda Allah jama'a kaki to wannan shine sakon da nake so in bayar zuwa ga mutane yawa mu kuɗin mu da mutane suke bayarwa babban abin da muka fi damuwa da shi shine ya zamu aikin addini da kuɗaɗen wannan shine abu na farko ya zamu aikin addini da kuɗaɗen saboda haka a taimakon al'umma wato reshe ne na aikin addini da muke amma ba shi bane tushe babban abin da muka sa gaba shine duk abin da yake wasa'il ne hanya ce da zata taimaka mana wajen da'awa shine babban abin da ya fi damu dan haka a wannan shine sakon da nake so in aika zuwa ga su yan uwa musulmi akan wannan gaba din Allah kuma ya sa idan kuma yadda kuma na faɗa zan ƙara maimaitawa cewa Alhaji Hamis Ibrahim daga Nijar mutanen Nijar muna muku addu'a muna muku fatan alheri wannan zaɓe da aka daga Allah ka sa jinkirin da aka samu ya zama muku alheri kada Allah ya sa ya zama shari a ba tara kuɗi jama'a aka yi ba aka bashi miliyoyin kuɗi kamar yadda wasu ke tunani ba haka abin yake ba saboda rashin kan gadon wasu da rashin sanin ya kamata sun fara buga masa waya suna neman ya ɗauki wasu ɗawainiyoyi nasu ko ya ɗauki jari ya ba su suna neman jari a'a shi ma memba ne mutane ne suka gamsu da abin da muke na da'awa za su ba mu gudunmawa sai suke neman to su suna wata ƙasa mu muna wata ƙasa ya za su a ƙasa kaza sai mu ce akwai wani in kun ba shi sako zai iya zuwa hannunmu shikenan ba saboda haka abinda Alhaji Hamis yake yi da jama'arsa shine abinda ya kamata kowane musulmi shi ma yi ka dan ba da wani abu dan aikin addinin Allah dan ka ga abin gobe alkiyama ba wai a'a kai baka bayar ba kuma kana tunanin ka karba wannan ba daidai bane jama'a wannan shine saboda haka ba kuɗi bane aka tara miliyoyi a hannun shi a'a kuɗaɗe ne kawai na amana sako ne kuma yadda mutane suke bayarwa shi ma haka yake bayarwa a matsayin gudunmawa wannan shine kawai sadaka wanda suka bada bige-bigen waya su ci tsoron Allah su bari ba daidai ba ne kuskure ne wannan shine sakon da za mu faɗa wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh